This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare nake da Ibrahim Kalmusi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Litinin 10 ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ibrahim ba mu kanin labarai.
To Sarfili, yan sanda a Washington na binciken harbi wani mutum da wani jami'in hukumar yan sandan ciki yayi jiya Lahadi. China ta ce za ta yi duk abin da take iyawa don cimma abin da ta kira haɗewa ta lalama da Taiwan. Sannan jami'an Rasha da na Ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin Sumi na Ukraine.
To Allah ya kyauta kan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa zaman lafiya ya fara samuwa a wasu yankunan da ke iyakar Najeriya da Niger.
A da baki ɗayan yankin kudancin ƙasa na amfani ne da man fasa ƙwauri. To amma matakin janye tallafin mai a Najeriya ya hana shigowar man zuwa Niger.
To sai a mana afuwa. Haka kuma za a ji cewa siyasar jihar Kaduna shirin sauya salo a daidai lokacin da tsohon gwamnan jihar Nasiru El-Rufa'i ya sauya sheka daga APC zuwa SDP. Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan zamu ji tasirin watan azumi a wurin masu yi. To amma fa sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Yan sanda a Washington na binciken harbe wani mutum da wani jami'in hukumar yan sandan ciki yayi jiya Lahadi daura da fajar White House. Wani mai magana da yawun hukumar yan sandan cikin ya faɗi kwana guda gabanin aukuwar al'amarin cewa yan sanda sun yada bayanai game da mutumin wanda suka kira mai iya kashe kansa wanda ga dukkan alamu ya doshi birnin Washington DC daga Indiana. Jami'an hukumar yan sandan cikin sun hango motar mutumin daura da fadar White House. Kuma wani mutum wanda ya yi kama sosai da mutumin da aka yi bayani game da shi na tafiya a wajejen. Mai magana da yawun hukumar ya ce mutumin ya daga bindiga lokacin da jami'an tsaro suka tunkare shi. Hukumomi dai ba su bayyana sunan mutumin ba wanda tuni aka garzaya da shi asibiti bayan harbin. Shugaba Donald Trump dai na Florida lokacin da aka yi harbe-harben. Jami'an Rasha da na Ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin Sumi na Ukraine ta yadda Rasha ke dada dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin Ukraine. Sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin Kursk na Rasha inda sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan Agusta. Sojojin Rasha sun mamaye sassan Sumi a farko-farkon mamaye Ukraine da suka yi wanda suka fara sama da shekaru uku da suka gabata. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi yau Litini cewa ta harbo jiragen Rasha mara matuƙa 130 waɗanda aka auna sassa daban-daban na ƙasar da su. China za ta yi duk abin da take iyawa don cimma abin da ta kira haɗewa ta lalama da Taiwan. To amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare tsawucin yankin ƙasarta a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau dinnan Litini. China na ikirarin cewa Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce, duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin Taiwan ke yi. Shugaban Taiwan Lai Ching-te ya ce mutanen Taiwan ne za su yanke hukunci kan makomarsu. A makon jiya, a bayan fagen babban taron majalisar dokokin China, ministan harkokin wajen China Wang Yi ya gaya ma manema labarai cewa Taiwan ba za ta taɓa zama wata ƙasa ba, kuma duk wani goyon bayan 'yancin kan Taiwan katsalandan ne a harkokin cikin gidan China.
To nan ba da juma ba Ibrahim zai sake daman da karshen labarin duniyar. Amma kafin nan, sannan a hankali zaman lafiya na dawowa a garuruwan Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Niger. Lamarin da ya sa da dama daga 'yan Najeriya da suka arce wa 'yan bindiga na samun mafaka a garuruwan Niger komawa garuruwansu na asali. Ga rahoton wakilin Haruna Umbako.
Ana iya cewa sannu a hankali kwanciyar hankali na tabbata a garuruwan tarayyar Najeriya da ke iyaka da jamhuriyar Niger a can baya. 'Yan bindiga ke hargagar mutane tare da afka musu babu ɗaukawa inda mutane da yawa suka rasa rayukansu waɗansu ko sai da aka biya kuɗaɗen fansa aka karɓo su yayin da bisa shi suka salwanta hannuwan 'yan bindiga da ya kai jama'a mai tarin yawa arcikewa a kowane dare isuwa garuruwan jamhuriyar Niger domin samun mafaka. Waɗansu 'yan Najeriya sun bayyana mini cewa gidajensu suke kwana a halin yanzu saboda kwanciyar hankali ya dawo a garuruwansu.
Yanzu gaskiya an samu kwanciyar hankali don wata da mutanen daga tahowa illila suna tuwa suna yin kwana wasu su taho nan sokonsu yi ne gabaɗe ma sai wasu sun kai hijira gabaɗe sun su ka dawo nan bakin iyaka Niger kwanni. Su kuma akwai 'yan kasuwa waɗanda sunan nasu hakwana in swahiya ta waya tun da swahi su koma. To amma yanzu Allah ya kawo saukin lamari yanzu gaskiya sai dai ka jihi can gabacin Sokoto da Nisa can iyaka da Zamfara amma yanzu nan Allah ya kawo mana sauki yankan gana mu na illila. Gaskiya akasarin mutane duk sun koma yanzu sai guda guda wasu waɗanda kashin tsoron koma.
Kin baya din nan shekara biyu da sun kauce zuwa baya baya haka an samu wannan matsaloli tashi tashi hankulan nan sun ka dami mutane kwaran gaskiya. To laladin nan suna sun ka zo sun ka burkuce al'amari amma cikin ikon Allah wallahi sun zo ji Allah ya taimake mu su zoji sun yi aiki kwaran gaske. Da sai dai mu shigo kwanne makwan mu koma amma yanzu alhamdulillah ba wani matsaloli kwarin lahi an koma gida akwai kwanci hankali kwaran gaske kauyukan illila local game duk an koma gida insha Allah babu wata matsala Allah ya rada.
A cewar Asuman Musa Arzika wani dan jarida mai nazarin lamurin tsaro a wannan yankin wannan kwanciyar hankalin ya samu ne sanadiyar jajircewa komin kasashen biyu domin tabbatar da zaman lahiya a wannan iyakokin kasashen Niger Najeriya.
To kwanciyar hankali ta so mu samu a bisa ga iyakokin Niger da Najeriya tunda da idan aka dauka dabarice za ku ga tururuwar 'yan Najeriya waɗanda ke shigowa a cikin Niger domin samu mahaka don gujema 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗe na fansa. A yanzu dai za ku ga cewa akasarin mafi yawanci waɗanda suka gudano suka komo Niger suka zamna dindindin waɗansu kuma sukan shigo da marice su kwana su koma mafi yawancinsu duka suna ta komawa a gida. Wannan ko duka an same shi ne bisa ga jajircewar shugabannin waɗannan ƙasashen guda biyu.
Wannan kwanciyar hankali ya sa harakokin da 'ya'yan ƙasashen biyu ke yi kullumin ɗauko daga noman rani a wannan lokacin kiwo da kasuwanci na gudana tare da kai komo cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya. Haruna Mammana Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jagoriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mammana. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma haka Ibrahim ya da mana da ƙarshen labaran duniya.
To Sarfilu dan takarar shugabancin kasar Romania dan ra'ayin riƙaukun mai ra'ayin Rasha Kalin Georgescu zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan Mayu. Abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a yau din Litinin. Georgescu ya miƙa takardun neman shiga zaben shugaban kasar a ranar Juma'a bayan da zargin cewa Rasha na yin katsalandan a zaben don amfanarsa ya sa kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi wuf ta soke zaben na ainihi a watan Disamba. Rasha dai ta ƙaryata zargin yin katsalandan ɗin. Ranar Lahadi hukumar zaben Romania ta ce ta yanke shawarar soke takarar Georgescu tana mai cewa takarar tashi ba a bar amincewa ba ce bayan soke zaben na watan Disamba da kotun kundin tsarin mulki ta yi. A ƙarshe Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa cikin teku a yau dinnan Litini a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Yan sa'o'i kawai bayan da sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka suka fara atisayen haɗin gwiwa wanda Koriya ta Arewa ke ɗaukawa a matsayin koyon yadda za a mamaye ta ne. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya ce an bankaɗo harbin makami mai linzamin ne daga lardin Hangoi na Koriya ta Arewa, wanda shine karo na biyar da Koriya ta Arewar ke kaddamar da makami mai linzami a wannan shekarar. To amma ba tare da yin ƙarin bayani ba, kamar game da tsawon tafiyar da makaman da aka harba din suka yi. Gabanin nan a yau din Litini, sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka sun fara rawar daji na shekara-shekara, wanda aka shirya zai ɗauki kwanaki 11. An fara atisaye ne na Freedom Shield Command bayan da sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu suka dakatar da gwaje-gwajen harbi da harsasai na haƙiƙa, yayin da Koriya ta Kudu ta fara binciken yadda aka yi biyu daga cikin jiragen yakinta samfurin jet suka kai hari kan yankunan farar hula a yayin wani atisaye a makon jiya.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Adala. To daga batun zaman lafiya iyakar Najeriya da Nijar sai batun siyasa makwabciya Najeriya, inda a yau Litinin ne tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufa'i ya fitar da sanarwar sauye sheƙa daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar SDP. Shin ko ta wace hanya hakan zai shafi siyasar jihar Kaduna? Na kira wakilinmu na Kaduna da kewaye Isa Lawal Ikra.
To gaskiya ne, gaba ɗaya Kaduna ta ɗauki ɗumi yau ɗin nan ɗazu-ɗazun nan daga lokacin da aka ga wannan sanarwa. Musamman ganin cewa sanarwa ce da ta fito daga shafin shi tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufa'i na cewa ya bar jam'iyyar APC. Kuma abu da bai ba mutane mamaki ba shine dama an san akwai takun saka akan maganar zaman shi a cikin ita wannan jam'iyya wadda da shi aka gina ta don yayi korafe-korafe. Kuma har ya fito ya gaya wa duniya cewa taron su ma da suka yi ba za shi ba kuma bai je din ba. To a cikin wannan takarda da ya fitar ya nuna kiri-kiri cewa ba a jin shawara ne, kuma yadda ake gwada jam'iyyar bai mai ba, ya ba da shawara cikin sirri, ya bayar ta cikin fili amma ba a yi ba. Saboda haka ya zo karamar hukumar Kaduna ta Arewa, wadda a nan ne mazaɓar shi take, ya aje wannan kati nashi na ɗan jam'iyyar APC.
To
ya barta.
Me za ka ce game da magoya bayansa musamman 'yan jam'iyyar APC da suka tashi da wannan labari na canza shiƙa ga shugaban nasu?
A wasu fa waɗanda suke kusa-kusa da shi gaskiyar magana dama tun sun yi gaba. Domin tsakanin makon jiya a ranar Litinin irin ta yau zuwa yau, aƙalla waɗanda suka fito mararatan suka bar jam'iyyar suka aje takardarsu sun kai mutum 10. Akwai tsohon legal assistant legal advisor na jam'iyya Muhammad Ibrahim Zaria ya bari har ya tafi ma SDP ma sun bashi makami. Akwai tsohon mataimakin chief of staff shugaban ma'aikata na gidan gwamnati wanda tsohon dan majalisa ne da yake har karo uku ya bar jam'iyyar, yanzu ma an bashi rukun SDP a makon da ya gabata ya bar jam'iyyar. A makon ya zo akwai tsohon shugaban shiya na jam'iyyar APC a Kaduna ya bar mukamin shi soso ya bar mukamin shi ya koma shi ma SDP. Akwai tsohon dan majalisar jaha daga yankin Giwa, yankin Shika Giwa, karamar hukumar Giwa amma yankin Shika, Honorable Muhammad Bawo Chocho yana cikin manyan 'yan jam'iyya, ya bar mukamin shi ma ya aje, kuma yanzu shi ma aka sun koma SDP. So akwai suna da yawa, akwai bege katikar ga kudancin Kaduna, akwai mutane da dama sun kamar shimfiɗa ne na tafiye shi. To shi yasa wasu ba su mamaki ba, kuma ana tunanin wannan abin kamar irin somun taɓa ne, don akwai kwamishinonin shi waɗanda suka yi aiki da su da suke da ƙungiya da su suke kare maradin shi tun da aka fara wannan rigima. To ana tunanin su ma gaba ɗayansu irin su Hafsan Muhammad Baba, irin su tsohon kwamishinan da aka rike na kuɗi Bashir Muhammad Bashir Sa'idu Zaria da sauransu dai, ana tunanin wannan kamar buɗe ƙofa yayi.
Wato Malam Isa, za mu iya cewar wannan zai sauya salon siyasar jihar Kaduna kenan?
Akwai yiwuwar ya sauya, saboda gaskiyar magana ita ce tsakanin gwamna mai ci Malam Obasani da gwamna Nasiru El-Rufa'i sun daɗe tare. Kuma tare suka zo suka fara tafiyar nan tun gwamnati da aka fara a shekarar 2015. Malam Nasiru ya ba Malam Obasani mukami mai ba shi a harkokin siyasa. Da ya gama ya zo ya karɓe kujerar Shehu Sani ya ba shi sanata, yanzu kuma ya ba shi gwamna. Saboda haka abinsu duk a haɗe yake. Yanzu haka mafi akasarin jami'an gwamnatin da ke cikin gwamnatin Kaduna, wasu duk na gwamna sun yi aiki a tsohon gwamnati. saboda haka yanzu wannan wani abu ne da zai kara farraka zai kara bayyana abin da ke tsakani da wannan fada da wasu ke cewa ana yi wasu suna cewa ba a yi yanzu ne zai bayyana su waye suke gurin wani saboda haka siyasar gaba ɗaya salanta zai canza tsakanin wannan mako zuwa makon gobe komai na iya faruwa za a gane wake da wani
to mun gode malam Isa
to muna godiya
to a gaida Isa Laula Ikra wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM to a yanzu a nan Washington DC agunmu na cewa karfe 11:15 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushininku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na yau zai duba kace na can da ya kunno kai ne bayan da wasu jihohi a arewacin Najeriya suka bada sanarwar rufe makarantu a lokacin watan azumin Ramadan da muke ciki jihohin kuwa sun hada da Katsina Kebbi Bauchi da kuma jihar Kano to sai dai kuma tani wasu iyaye da malamai da kuma masana harkokin ilimi kai har ma dai da kungiyoyin addini na kristoci wato ka suka yi Allah wadare da wannan mataki da irin wa'annan jihohi suka dauka to kuma yasa irin wa'annan jihohi ma suka dauki wannan mataki tambayar kenan da wakilin mu a jihar Kano Mahmud Kwari Ewa kwamishinan ilimi a jihar Kano Alhaji Ali Haruna Makoda
dangane da wannan rukun makarantu da aka yi kafin azumi kaga dukkan waɗanda suke da ruwa da saki akan harkar ilimi da aka kira su aka tattauna da su aka kuma yadda cewa za a rufe makarantun nan a wannan lokacin da aka yi wannan kuduri da aka yi shi aka dauka ga baki da aka kai majalisar zartar wata jihar Kano aka je aka karanta sa kuma aka yadda da wannan saboda haka ina ganin wannan abu ne sun duba sun ga abu ne wanda zai wuce harkar kyau shi yasa suka dauki wancan mataki kuma aka tabbatar da shi
cike har da su mutanen kan da suke ganin cewa kamar an musu ba daidai ba misali wani mataki ne da zai tauye musu wani haƙƙin su suna cikin waɗannan wasakila aka tattauna din ko aka amince
ai ina so na tabbatar maka ta kanta kanta jihar Kano da su sun zo da sa hannunsu da komai da komai kan wannan kudi da saboda haka na ma yi mamaki da naga wata ila su relations su na ƙasa sun fito sun yi magana wata ila kwai wato ainihin rahin ko dai ba su fahimta ba ko kuma su reshen jihar Kano ba su sanar da su wannan yarjejina da suka riga suka sanu haka idan da sun sanar da su abin da ya faru ai yanzu duk makarantun nasu ga su nan gabaki ɗaya a jihar Kano kuma sun rufe
to za a mai wa gurbin wannan adadin makonni da ake ganin an yi asarar su musu
ai abin da muka ce kenan idan an koma insha Allah za mu ɗauki wannan mako biyu haka zuwa uku wanda yake za mu kammala komai da komai sannan a jira ba da sannan kuma sai a ɗora wannan shi ne abin da aka yi da shi akan wancan kudi da aka yi
kai magana gibin sadarwa tsakanin kan ta kasa da ta jihar Kano wannan ya nuna kuma watakila akwai darasin da ku dauka watakila akwai mataki na gaba irin wannan za a haɗakar da mutane da
to ni gaskiya abin da nake so a tauna akai shine ita Najeriya nan wato is a liberal state kamar yadda aka sani kasa ce wadda kowa yana da ra'ayinsa kowa kuma yana da dinin da ya ga dama da yake so ya je shi
Hajiya Asma'u Yahaya na daya daga cikin waɗanda suka mallaki makarantu masu zaman kansu a jihar Kano kuma ta bayyana ra'ayinta game da wannan mataki da gwamnatin jihar ta Kano ta dauka na rufe makarantun.
Ni a gani na inda hukuma ta da yancin rufe makaranta a duk lokacin da ta dama. Hukuma ta ce mu rufe sai mai mekin a fare.
Ta biya bashin
bashin abin da aka yi. Kuma shi azumi motsi yake zai zo wani sa'in lokacin sanyi wani sa'in zai zo lokacin damina. Yanzu dai a inda ake zafi dan an ce an yi mana uzurin rufe makaranta ba laifi bane amma sai dai ana sun kai shi ne a rufe ba laifi ba amma kaman waɗanda suke ajin jarabawa na fita jam na kunno kai ga waye kana zuwa ga yaran mu na da dan rauni wajen harkar jarabawa da sai a ce to muna iya waɗannan azuzuwan ko da za mu rage lokaci ne su rika zuwa muna dan ci gaba da bita karatu saboda a samu a kai gashi amma din gaba ɗaya aka rufe to wani bita karatun tashi za ta shiga wani hali kuma za a zo ba a ji daɗi ban an dawo lokaci ya ƙure saboda ƙarshen da ana dawowa bayan sallah ba za a jima ba za a fara jarabawa kamar yadda na ce ga jam ga waye to da an ɗanyi zubi an ceto, amma azuzuwa na jarabawa makarantu su duba su ga dan lokuta wanda ba su wuce awa kaza ba, ko da mana ka'ida a ce ko da kar su fice azahar ko a ce su fara tara kar su wuce karfe 2, a dai wani abu wanda bita karatun za mu ci gaba da bibiyan karatun da yaran inda za mu samu fahimci wani abu.
Kamar Hajiya na cewa watakila idan Allah ya kai mu shekara ta gaba, idan wannan yanayi ya taso kamar tana so gwamnati ta yi la'akari kenan da wani.
Abin da yake ne shine kaga yanzu tunda shi azumi motsi yake, yanzu kaga March ne ake ana zafin rana, baɗin Allah ya kai rai a February zai shiga akwai sauran sanyi, ba lallai a ɗauki wannan matakin kamar wanda aka ɗauka na yanzu ba. Ana haka zai juyo ya zo lokacin da ma ana tsakiyar jarabawar su wannan ta fita, wadda ba kurumin Najeriya ba ne na duka ƙasashen WAEC na West Africa. In aka zo lokacin ka gani zancen alfu makaranta zai ɗan zo da ɗan tarnaƙi, amma alhamdulillah ka ga baɗi in aka ce an shiga a February akai za a yi azumi akwai sanyi ba matsala ba ne in ba a ba da gaba ɗaya watan azumi a ce aje a zauna a gida saboda azumi ba.
Ita ma a ɓangaren ta gwamnatin jihar Kebbi ta hannun kwamishinar kula da ilimi Dr. Halimatu Muhammad Bande ta bayyana dalilin ba da wannan hutu kamar da ta shaida wakilinmu Muhammad Nasir.
Hutun da muka bayar abu ne wanda muka ga ya cancanta a yi, kuma abinda batu daga cewa historically tun candor inda an kahito akan yi hutu lokacin azumi saboda a sauƙaƙa masu yin azumi. So lokaci zuwa lokaci sai abin sai ya canza sai ya zama cewa an ware yin azumi makarantun ne. Kuma ni ina so ko da muke makaranta lokacin mu ne ma an ka fara yin azumi makaranta ana ta jin mamaki, ba abu ne da aka saba da shi ba. So sai ya zama kalan da ta ji haka nan. So zuwa mutane sun ɗabi'antu da yin azumi makaranta. So kwatsam sai ga gwamnati ta jihar Kebbi mai girma Gwamna Dr. Nasir Idris Tsoron Gwandu wanda yake shi malamin makaranta ne. Dr. Nasir Idris Tsoron Gwandu bai san wani aiki ba in banda aikin karantarsuwa. Ya san abinda a cikin shi ciki da waje, gabansa da bayansa yake to ya bada umarni a rufe makarantun ne saboda dalilai waɗanda shi yake da su. To ya bada umarni a yi, kuma insha Allah mun ka ga haka din ya cancanta mu ma muka yadda ya umarce mu da mu yi. To mutane ina son su sani cewa gwamnati na da dama, dokar ƙasa ta ba gwamna dama su buɗe makaranta lokacin da yake garin cewa ya yi cancanta, kuma doka ta ba shi dama in yan harungu akwai wani ɗan tarnaƙi ko wata damuwa daga tun karowa ya ba da wata ba shi dama ya yi abinda ake cewa turanci adjusting calendar makaranta, wato ma'ana ya canza tsarin kasancewa ɗalibai makaranta. To wannan dalili yasa aka bada umarnin haka kuma muka aikata haka din.
To ma sauraro, saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya, sai mako na gaba za ku ji ƙarshen hirarkin da muka yi dangane da wannan mataki na rufe makarantu domin azumin watan Ramadan da wasu jihohi na arewacin Najeriya suka yi. A madadin wakilan namu Mahmud Kwari daga jihar Kano da Muhammad Nasir a Sokoto, sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham, naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku.
To madalla, a gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro ke aiko mana ta email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Sanusi Ahmadu, kace ganin yadda cibiyoyin kiwon lafiya da kuma zama lafiya ke shiga cikin barazana a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yasa daga nan Jamhuriyar Niger muke yi wa 'yan ƙasar fata Allah ya kawo musu mafita, amin. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa har yanzu dai a nan a Rijau ba mu san an rage farashin man fetur ba, domin dai yadda ake sayar da shi a da har yanzu haka ake saida shi. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Samaila Agnes Malam Faturi, kace muna maraba da ziyarar shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama wadda ya yi zuwa kasashen AES domin kawo sulhu a tsakanin kungiyar ECOWAS da kasashen AES. Allah ya sa a wannan ziyara a samu fahimtar juna. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Sani mai langilange Yalwa Yawuri. Kai ma cewa kai muna yi wa shugaban ƙasar Ghana John Mahama fatar daidaita lamura a ƙoƙarinsa na samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen AES da waɗanda ke ECOWAS. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne albarkacin wannan wata mai falla shin menene darasin Ramadan
Usaini Inusa a ƙasar Kamaru a birnin Douala birnin wato tarayya na cinikin Kamaru a gaskiya watan azumi ba wata bane wanda musulmi kamata ya sakaci ko yi wasa da wannan wata da man wata ne da yake cike da darasi da makaranta akwai abubuwan da muke koyon a cikin azumin ba kuma azumin ba za ka iya koyon sa ba na farko kana iya koyon haƙuri kana koyon juriya kana koyon tausayi a cikin azumi saboda babban makaranta ne manzo Allah yake cewa duk wanda watan azumi bai karantar da shi ba to ba malamin da zai karantar da shi saboda kamar azumi a waje na wata babban makaranta ce wanda nake amfani da ita ta kowane bangare domin akwai wani abin da ba a cikin azumi baka samu lokaci yanzu ka samu lokacin da zaka karanta alqur'ani tsawon awa 1 ko awa 2 ba azumi bai na da wahala saboda azumi ne ke sa nutsuwa ka zauna waje daya ka zauna kana tunani akan Allah da sauransu kana abubuwa wanda yake za su samu da haifar maka da alheri da kuma ci gaba a cikin rayuwarka da addininka in ban da azumi ba inda ake samun wannan saboda haka wato darasin da yake cikin azumi yana da yawa ni na koyi abu da yawa ta musamman tausayi da hakuri idan kana azumi kaga hakurin yin wannan kana gani ba za ka ci ba kana gani ba za ka taba nan ba ba karban hakuri bane to in ka saba da shin Allah ya taimake ka sai ka ga ya zama maka jiki dan haka akwai babban wato hikima a cikin azumi sosai kuma sannan kamar da muka sani idan mutun da rana baya cin abinci to a lokacin jikinsa yake samun wato garan bawul ake daure masa jiki ka san idan kana cin abinci to jikinka ba zai iya samun garan bawun ba shi yasa duk abin da ake mana na alheri da daddare ne in ka lura ko mutun idan ya kwanta bacci zaka ga kwansa idansa an wanke masa ido ne to shi kuma abincin ba da rana ba idan kana bacci shi kuma ciki ba iya wanke shi sai da rana wanda idan ka biyu amma baka cin abinci to shine bambancin ido da shi kuma ciki saboda kaga shi ido ana wanke mana shi da daddare ciki kuma sai da rana to kaga azumi ya sa mun samu wankin ciki mun samu wasu wato gyare-gyare wanda za su kama da lafiya da ci gaba a cikin wato jikinmu saboda haka wallahi azumi ba karaman alheri bane a wajen musulmai ne dai a wajena na tabbatar saboda naga amfanin sa Allah ya sa mu dace
to Allah ya saka da alkhairi da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labari an mafa a takaice
yan sanda a Washington na binciken harbe wani mutum da wani jami'in hukumar yan sandan ciki yayi jiya Lahadi daura da fadar White House wani mai magana da yawun hukumar yan sandan cikin ya fadi kwana guda gabanin aukuwar al'amarin cewa yan sanda sun yada bayanai game da mutumin wanda suka kira mai iya kashe kansa wanda ga dukkan alamu ya doshi birnin Washington DC daga Indiana jami'an Russia da na Ukraine sun bada rahoton aukuwar wani fada a yankin Sumy na Ukraine ta yadda Russia ke dada dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin Ukraine. Sumy na ƙetaren kan hanya ne daga yankin Kursk na Russia inda sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan Agusta. Sojojin Russia sun mamaye sassan Sumy a farko-farkon mamaye Ukraine da suka yi. China za ta yi duk abin da take iyawa don cima abin da ta kira haɗewa ta lalama da Taiwan, to amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare tsawucin yankin ƙasarta, a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau dinnan Litini. China na ikirarin cewa Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce, duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin Taiwan ke yi. Dan takarar shugabancin kasar Romania dan ra'ayin riƙau kuma mai ra'ayin Rasha Kalin Georgescu zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan Mayu, abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a yau dinnan Litini. Georgescu ya miƙa takardun neman shiga zaben shugaban kasar a ranar Juma'a bayan da zargin cewa Rasha na yin katsalandan a zaben don amfanarsa ya sa kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi wuf ta soke zaben na ainihi a watan Disamba. Rasha dai ta ƙaryata zargin yin katsalandan ɗin.
To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu amaradin Ibrahim Ka Almasi da ya taimaka shi ne zo gare ku, sai Fiona Omayinan Dudu da taimaka shi ta bada umarni, har ma da injiniyan mu Mr. Patrick. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.